إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إمام المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abu na farko shine godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada fiskokin mu a wannan wuri saboda tunatar da juna. Muna roƙon shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bana jagora cikin abin da zamu faɗi da nan gobe. Domin isar da saƙon da yana da ba da tsoro saboda kowa ya tsaya ne akan yana jiran abin da za ka faɗa musu ya kai su da shi. Da haka dole ka nemi muku a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba ka da ƙarfi, ba ka da dabara, harshe kuma yana da rigen magana, zuciya kuma tana da abin da suke hangowa, tunanin ɗan adam yana da kuma yawace yawace. Da haka muna da roƙon Allah, kuma muna roƙon Allah ya bani jagora cikin abin da za mu faɗi, tare da cewa ina da ƙarfin gwiwa saboda wato dama da abun ina duka ta waɗanda idan an samu wata matsala za a iya ɗaga mutane ka kanta don samu kuskure kenan. Sannan na biyu shi wannan abin da ke cewa wato kibiya ce. Idan aka yi harbi da ita to wanda ta kama shi ne ya san an yi harbi. Saboda haka an harba kuma ni ta kama. Don haka ni ne kaɗai na san yanzu abin da nake ciki. Ga malamin kuma uba, ga prof, ga su a nan duk ina ta kallon mutane waɗanda yake da na so a ce ni ne kawai nake zaune nake ci, ba ni ne zan faɗa a cikin. Wannan shi ne abin da na so, amma dai abinda Allah ya so haka zai kasance. Na uku, wannan topic ɗin topic ne wanda zunubi ko zunubai da illolinsa ko kuma illolin zunubi. Sannan aka ce ina mafita. Su masu ba da topic ba su damu da ya ba da ƙari na topic ɗin ba. Abin da kawai suke da tunanin shi ne ba su ba da topic. Amma ba su da damuwa ya za ka ƙari ina za ka je ka nemo abin da suke so ka bara. Yaya za a yi waɗanda duka ya rage na ka ne su ba gwarzu ka zo kawai ka yi su su ji. Tabbatin yana da munasaba ina ganin kwarai da gaske da halin da muke ciki a yanzu. Maganar zunubi kuma illarsa. Da dama daga cikinmu ba su iya sanin wasu abubuwa da suke samun su sakamakon zunubai da yake ko suke aiwatarwa. To alhamdulillah magabata sun yi maganganu kuma nazarinmu ya fi yawa ne a wato cikin littafin da ya shafi Al-Qur'ani wato Ibn al-Qayyim wato Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'ala thawabi ash-shafi. Ya yi maganganu da yawa a kan abin da ya shafi illoli na zunubai. Akwai wanda ake kira wato Abdullahi ibn Abdurrahman ya rubuta wani ɗan littafi ya bayyana cewa ila matan usiya har zuwa yaushe ne da sako. To ya ambaci wasu abubuwa wato da yawa. Amma dai manya-manyan abubuwa da ya yi magana a kansu shi ne zunubi sababin halakar al'umma ne. Sannan gaskiya an bacci wani abu da ya maka kan labari na rusulul ma'asi, wato kamar tushe na ainihin zulubai. Sannan kuma ya sake ambaton wani abu wai anwa'ul ma'asi, nau'o'in zulubai daban. Sannan adrarul ma'asi, cututtuka da illoli da zunubi yake samarwa mutane. Sannan me ya sa za ka bar zunubi, shi ya masa magana, me ya sa za ka bar zunubi, sannan me ya fa'ida idan ka bar aikin zunubi. Sannan ya yi magana a kan me ya yi abin da yake jawo a cikin ka kai maka hukuma saboda ka aikata zunubi. Walanda waɗannan za su zo a matsayin gina mafita, abin da za su tunkuɗe maka hukumar Ubangiji zai yi idan ka aikata aikin zunubi. To shi zunubi ina da za a iya cewa kamar shi ne sabab na samuwar ruwa ko kuma na saukowar annabi Adam daga gidan aljanna. Muna son za mu fitar da wasu ayoyi da hadisai na manzo Allah wanda suke magana a kan zunubi. Sannan za mu ga barin zunubi kamar wata wasiyya ce daga Ubangiji da yake mutanen duniya su bari, wani umurni ne. To idan mun yi waɗannan sai kuma mu tsallaka mu tafi kan cutar zunubi. Da waɗannan abubuwa kamar guda huɗu su ne za su zama don jigo. Abu na farko, wato idan muka ce zunubi, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsawatar da mutane da nau'in sunan nake na zunubai a cikin Alƙur'ani. Shi zunubin akwai wanda ake kira da zunubanci, wani a kira shi da zunubi, wani ka ji an kira shi da wasu suna, amma dai dukkansu matattarsu inda suke komawa abu guda ne. Misali za mu ga Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana cikin suratul Hujurat da ayar ta 7. Zan tsari ayar da kuke gaba, inda Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-'isyan, yace ulaika hum ar-rashidun. Bayan da Allah ya magana a baya ne da ya nuna yadda bayan Allah suke, sannan sai ya nuna cewa shi Allah ya yi kiwon mutane, baya so mutane abinda ya shafi kafirci, abinda kuma ya shafi fasikanci, abinda ya shafi isyan shi ne aikin sabo. Kafirci wani abu ne wanda ɗan adam yake yin ta hanyoyi daban ya kafirta. Ko ba komai wanda aka kira shi da kafiri to ba shi da wata alaƙa da wannan ni'ima ta addini, ya riga ya fice ne daga ciki. Sannan fasikanci shi kuma wani abu ne wanda yake iya faruwa ko dai wato wasu ayyuka da ɗan adam yake aikatawa ya zamanto fasiki ta wannan hanyar, saboda rashin yadda Ubangiji bai yarda da wannan aikin ba, sai a kira mutum da ya yi fasikanci. Shi kuma ajiyar aiki ne na zunubi wanda ɗan adam ya saba a cikin ayyukansa, munanan ayyuka waɗanda Allah ya tanadi a kansu idan mutum bai tuba ba. Za mu ga cewa a cikin wannan ayar Allah ya hana abubuwa guda uku, ko kuma bai san abubuwa guda uku, bai san kafirci, bai san fasikanci, zai san aikin sabo. Waɗanda duk suka nisanci waɗannan abubuwa guda uku, to Allah ya ba su shiriya, ya ce ulaika hum ar-rashidun. Ma'ana kenan waɗannan su ne shiryayyu masu shiryarwa a bayan ƙasa. Kenan idan mutum ya fitar daga kafirci yana cikin mutunci, sai ya shigo babin fasikanci yana yi, ko kuma ya shigo babin isyan yana aikatawa, to babu shakka shiryarsa akwai tambaya, akwai alamar tambaya. Domin cikin abubuwa guda uku wanda Allah ya sallama ko ya bayar, ya tabbatar wa mutum yana kan shirya, ya zama ba kafiri ba ne, ya zama ba fasiki ba ne, ya zama to bai aikin sabo. Shi yasa daga cikin magabata an tambayi wani, aka ce me abin da yake mana ta ta dan bin murna da shi idan rana ta fito kafin ta aji sai ce babu abin da yake mana ta bin murna da shi sai kamar tun da rana ta fito har ta fadi ba kai sa ba wannan wuri shi yake fi alfahari da shi ko da kuwa ka samu ko da kuwa baka ci abinci rana ba a wannan rana ya kuma ta kai farin ciki amma idan ka tara kuɗi ta hanyar sabo ne kuma ta kai farin ciki da wani ba so in dai ta hanyar sabo ka samu na ga shi a wajen sa yana kallon cewa babu abin da ya kamata mutum ya farin ciki da shi a wuni wato kamar a ce ya wuni a wannan wuni bai aikata aikin wato zunubi ba aya ta biyu wanda take nuna zunubi wanda ta zo a cikin suratul nisa a aya ta biyu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi wata magana yana cewa wa atu yatama amwalahum ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم سيد انه كان حوبا حوبا كبيرا واتو يتي كباوا مرايو دوكير الوقت اللي سكاي وني لوقت اللي اكيد ده بكاتر ابارس كده كنت ممكن ابن عرب da abin da yake halattacce tsarkake sannan sai kada ku ci dukiyar ku a tsakani ko da ku ci dukiyar su izuwa ga dukiyar ku ya ce wannan kuban ne ma'ana kuban ana yana nufin zunubi wannan kira Allah ya ambaci irin wannan nau'in zunubi saboda ya shafi haƙƙin wasu raunana wato kuma ya shafi haƙinci a cikin rayuwa dan adam ya gwaba abin da bai da tsarki da abin da yake da tsarki ko ya tsaya ko ya samu kuɗi ko wani abu mai kama da haka ko kuma ya mamu ƙazalin abu da tsarkake domin ya rikitar da harkulan wasu ya sabar da wata shu'a ta yadda za a yi shi ya tsira ko ya fita a cikin rayuwa ko kuma ya ci dukiyar waɗanda suke marayu ta hanyar haɗa ta da dukiyarsa wanda shi ma wannan zunubi ne wanda Allah ya alƙawarin shigar da mutum wuta a kansa saboda ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalahum yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar wanda ya ce cewa wasu cin wutar ana cin dukiyar barayi kamar suna cin wato wuta ne a cikin cikin su wancan nau'in zunubi an kira shi da fasikanci da siya kuma wannan kuma an kira shi da tauban saboda zaluntar wasu bayi kana akwai da Allah ya magana a kan azam shi ne zunubi a to dan adam ne aikata wani mummunan aiki ko ta hanyar kafirce ma ubangiji ko ta hanyar zinace zinace ko cin wasu al'amura munana da Allah ya hana ya faɗi zunubi kuma ya faɗi akibar abin da aka yi wa wannan su wannan aya idan ka shiga kuma sun an faɓu aya ta 40 ubangiji ya bada labarin wasu mutane da suka yi masa zunubi suka saba mishi ba su bi annabawa suka yi da suka ga dama sai ubangiji ya ce ba kullum akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum ولكن كانوا انفسهم يظلمون وجدي تبارك وتعالى انت ذكا وقد سلت منك بعد لا بعد سكاتين افضل ابايا الآية سني ايوكا ليمونا نانا زنبين منكا وقوة لي بذنبه وغرده قوة لي منكا ما شدا واتو ذنبين إذن كتو كي النبوان لأكتورا موسو سكا ساقا موسو سكا كاتو جيل wannan al'ummar ita ce mun kama ta da zunubi shi ne mun kama kowanne da zunubin sa daga cikin su irin kawun da muka yi ma wasu akwai waɗanda muka aiko musu da tsawa ma'ana tsakon kwani na bala'i akwai waɗanda kuma tsawar muka sa aka yi magarin tsawa aka halakar da su akwai waɗanda kasa muka buɗe muka sai ta buɗe sai zunubi a ciki haka aka musu akwai waɗanda a ruwa muka dulmiyar da su Allah ya nufi shi bai zalunce su ba amma kana Allah ya zai Allah bai zamanto dan ya zalunce su wannan hukunci
sai dai kawai kawo kamsu suka wato zalunta. Wannan ayar ta faɗi zunubi kuma ta faɗi illar zunubi, ta faɗi abinda mutane suka aikata kuma ta faɗi illolin da suka kawo, amma dai ba mu zo cikin da illolin ba, muna faɗa ne akan zunuba. Akwai zunuba da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambace su da rafi'a, wato rafi'a kamar abin da zamu iya cewa kuskure ne, amma shi Qur'ani ne kawo irin waɗannan kalmomin, to suna da nasu ma'anar. Kamar inda ya zo a cikin suratul Yusuf aya ta 47 yana cewa qalu ya abana fastur lana dhunubana inna kunna khati'in, wato kenan ya wato suka ce ya babanmu ka nema mana gafa daga zunuban da muka aikata, wato mun kasance masu kuskure. Amma kun yi a canjin din kisan kai don wanda suka ɗauka suka jefa a rijiya ba su yi tsammanin zai rayu ba, har ma daga ƙarshe sun kai rigar da ne suka ce kura ta ci cinye shi ko kuma kyarke ci da ya kashe shi, aya wato ya cinye shi. Saboda haka kenan kalmar farko a nan ba kalma ce wacce take da matsayin da aka ce laysa lahum ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khat, wato ka bi kenan ai kamar wata na kafirci na zunubi ne nan kuma wannan na danganta kisan kai, amma duk da haka sai suka rufa suka ce sun zo da abin da yake masu kuskure, amma dai babban laifi ne tun da canci ne na kisan kai. Kisan kai babban zunubi ne daga cikin zunuban da Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa. Akwai kuma inda Allah yake maganar zunubai da sayyi'at, kamar inda ya faɗa cewa innal hasanati yudhibu as-sayyi'at, wato cikin suratul Hud aya 114 da aka sayyi'a shi ma ana ɗaukarsa da nau'in zunubi. Muna fitar da sunayen zunubai yadda Alƙur'ani ya ambata a cikin Alƙur'ani, wani gurin ya kira su da zunub, wani gurin kuma zunubin ne sai kamar ba shi wani suna daban, sai ya ba shi sunan fasikanci da ibiya, ya ba shi suna a nan na faɗa, ya ba shi suna a can na zunubai, nan kuma ya ba shi suna da sayyi'at, wato munanan ayyuka. Ubangiji ya kyakkyawan ayyuka suna tafiyar da muna. Akwai kuma inda Allah tabaraka wa ta'ala ƙarrai ambaci zunubi da isum da kuma albaghi, wato zunubi da kuma abin nan zalunci na tawaye da sauransu al'amura da kawai a fita da gaima ko gwamnati ko al'umma ka fita musu daga cikin yin da'a ka zama duka ko cikin kwabi za ka yi su wannan bagan ne. Sannan kuma da al'ismu na wasu ayyuka da ake aikatawa waɗanda suka shafi alfasha da sauransu, shi ma wannan ya zo a cikin suratul fara aya 63 tabaraka wa ta'ala ya ce qul innama harrama rabbiy al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baqi bi ghayriha yati wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu. Ubangiji ya ce cewa ka gaya musu innama harrama rabbiy al-fawahisha, lalle shanin abin yadda yake ubangiji na wato ya haramta alfasha. To alfasha lafazinsa shi kuma yana ɗaukan abin da ya shafi lut, abin da ya shafi zina da kalmomi da suke taimaka musu wajen samuwarsu. Duk wanda zai dallaci wata mata da an kalmar kalma da zai samu ya yi lalata da ita, waɗannan kalmomin duka su ana ɗaukan su alfasha, saboda hanya ce wacce take nema ta tabbatar da wato alfashar yin zina. Haka kuma duk yadda za ka lallaɓi wanda za ka yi lugu da shi ka kai shi, in kuɗi ka kashe ka kashe a kan alfasha, in kuma magana ka yi ka yi a kan alfasha domin alfasha ta afku. Kamar yadda duk yadda za ka yi magana don aure ya tabbata, su ma waɗannan kalmomi suna taimakawa ne don sunnar annabi ta tabbata. Kenan lallai ne waɗanda Allah yake cewa ka gaya musu abin da na haramta Ubangiji na ya haramta alfasha, ma zahara minha wa ma batana, abin da ya bayyana na alfasha Allah ya haramta shi, abin da ba ya tura wanda ba a gan shi ba ko ka yi ba wanda ya gani shi ma zai haramta ne. Wal isma da aikin zunubi, wal baghi da zalunci ba tare da haƙƙi ba, sai Allah ya ce wa an tushriku billah, kuma ku haɗa Allah da wani, shi wannan kafirci ne ma gaba ɗaya, ka haɗa Allah da wani kafirci. akan abin da shi Allah din bai saukar da wani dalili ba dan yake kuma ku fadi magana akan Allah bisa abin da ba ku da sani ku fadi wata magana ku jingina ma Allah kuma ba ku sani wannan shi ma nau'i ne wanda Allah ya kira shi da al-ismu da wal-bagh nau'i ne da wannan wanda al-Qur'ani ya ambata wa kuma inda Allah tabaraka wa ta'ala na bakwai inda yake ambaton ayyukan zunubi da al-fasad shi ne barna a bayan kasa idan ka aikata shi kai barna kuma ka bata ma Allah kasa shi ne abin da yake cewa wala tusidu fil ardi mathalan kada ku bata ma Allah kasa ba'da islahiha bayan ya gyara ta da me ya gyara ta da shari'a da tumo annabawa da kafa adalci a bayan kasa da dukkan abin da ya dace a bayan kasa kar ka kawo barna a cikin kasa inji shi Allah wannan ya zo shi ma wato a cikin suratul ma'ida a ayata 33 kamar da yazo a cikin suratul a'raf yana cewa innama jazaa'ul ladina yu'aribuna Allaha wa rasulahu wa yasra'una fil ardi fasada yadda an yuqattalu aw yusallu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun azim man yi tabaraka wa ta'ala abin ya ambaci zulubi da kusa yake cewa lallai sakamakon waɗanda suka yaƙi Allah suka yaƙi manzon Allah duk da mutane sun san me ya sababin sokar aya shi yasa aka ce ai an yaƙi Allah saboda an yaƙi manzon Allah dan haka an yaƙi manzon Allah an yaƙi Allah ne in kai ma Allah manzon Allah da a kai ma Allah ne in kai yaƙi manzon Allah to kai yaƙi Allah ne kawai wai ta'awuna fil ard kuma suna yawo suna tafiya a bayan kasa da fasada wato barna hukuncin su Allah ya yi a kashe su ko dai a yanke musu hannaye da kafafuwan su bisa sabani ko a kore su daga bayan kasa abinda muke nema mu kafa dalili ba hukunci hukuncin da malamai suka ci sabani akan wannan ayat ba shi ne muke so mu magana ba kawai abin da muke shi ne kayi aikin zunubi kuma ya bata kafa fasadin da ba dan haka an ambaci zunubi da alfasa wato abu ne na barna a bayan kafa akwai inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci zunubi da otu wato shi ne tsaurin kai da girman kai wannan shi ma ya zo wato a cikin suratul a'raf a ayata 166 ومجد تبارك وتعالى نتوى فلما عتوا أما نهوا أن قلنا لهم كونوا إرادة خاسرين أقول سموتا تيد أن لا يحدى رسوس كاما كيفي أراد الأسوات وأن ما نأشاني من دلوات النعوة تو أي أبن دا تكشير عتوا سني جرمان كي أكل أبن دا مكا حنيس دا كرشيس سي مكا باسو أمرنين كوى مكا تيرس دا مبرع wannan ayar ita ma ta gaya mana zunubi kuma ta faɗi illa inda har za a shafi halittar ɗan adam a dawa da shi biri to illar zunubi ta tabbata ce wannan ya nuna mana cewa a fili waɗannan nau'o'i guda takwas dukkansu zunubai ne wanda Allah ya ba su sunan da ke iri daban-daban a cikin alƙur'ani kuma kowanne da muka faɗa Allah ya faɗi wani abu wanda zai samu mutanen da suka zamanto suna aikata irin wannan al'amari da gaskiyar hadisa a nabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo akwai abubuwa da suke bayyana cewa illar zunubi hadisi na farko shi ne hadisin da imamu al-bukhari ya fitar yana cewa kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man ata qalu ya rasulullah wa man ya'ba wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani faqad ata wanda yake cewa dukkan al'umma ta za su shiga aljanna shi ne wanda yake suka ce waye ne ke shiga aljanna ya manzo Allah imam Allah ya ce wanda mun da ya bi zai shiga aljanna wanda ya saba mun saba manzo Allah zunubi to shi kenan shi ma yake wannan ya zo da zunubi ya zo kuma da illar da za ta samu wanda ya saba manzo Allah ومن يعص الله ورسوله
da karshe ubangiji yake cewa zan shigar da shi mutawa ne ya saba ma Allah ya saba mu da sanan a wani hadisi manzo Allah ya ce kullu ummati mu'afa dukkan al'ummata Allah zai musu afwa akan ne za a musu afwa saboda sun yi laifi ko za a musu afwa sai ce illa mujahidun sai waɗanda suka fito kiri-kiri a fili suke bayyana zulumi akwai waɗanda suke cewa ba su jin kunyar kowa za su yi zulumi ba ka jin kunyar kowa wani ma idan ya tashi ban ka masa cewa yake duk garin nan har baban shi yana ciki duk garin nan sirikin zama yana ciki wataƙila yana da malami ma malami yana ciki duk garin nan mahaifiyarsa ma tana garin tana ciki jirgin nan ba mai iya hana shi zai yi abu kaza ko wannan ban kamati kuma za ka samu ba a kan da'a ma Allah ake wannan magana ba mu wanda kake yana wannan ban kamar in ka bi biyu magana da yake to ko dai akan rasar kunya ne ko kuma akan wani aiki da ya saba ma Allah amma mai da'a ma Allah ba da ba ka je ambaci irin wannan za ka ce to masu fitowa da zunubi kiri-kiri ba za a yi musu kada ke nan illar zunubi a wannan guri shine yayin zunubi amma bai koyi zunubin ba saboda haka ya zama to cewa rashin koyewa bayyanawa a fili ya wajabta ma kansa shiga cikin wuta tunda manzo Allah ya faɗa cewa ba za a yafe masa sannan wani nau'in laifi da hadisi ya ambaci nan ma kamar yadda Imam Muslim ya fito da shi yana cewa la yadkhulul jannata nan ma zunubi ne annabimanci ko so da haka bai shi an gaya masa zunubinsa kuma an faɗa masa illa kamar yadda nasoshin ƙur'ani sun faɗi zunubai kuma sun faɗi illoli so da haka an faɗi illar an faɗi zunubi kuma an faɗi illarsa nan ma la yadkhulul jannata annabimi ba zai shiga aljanna kaga kenan wanda biya da illar wannan annabimanci za ta kai shi zuwa wuta wajibinsa ne ya zama to ya yi ne wajibinsa ne ya zama cewa ya ne ta ciwar nan laifi daga cikin wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da manzo Allah yake cewa ya faɗi zunubi nan ma kuma sai ya faɗi sakamako ya faɗi zunubi asilur riba mai cin riba cin riba zunubi ne hasali ma ana kin zaka cikin kabairai don Allah ya kama da Allah ya yi wa'adi a kan sa ya faɗi magana mai zafin da ta haka nan kuma mai rubuta riba haka nan mai ba da shaida a kan riba don Allah ce kun sawa Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi su an ga ba da jaikan amma da karshe shi ba hadisin ya faɗi illa dan cewa kai la'ana rasulullah akilar riba manzon Allah ya la'anci mai cin riba ya la'anci mai rubuta riba ya la'anci wanda aka ciyar da wanda ya ciyar suna kake nan kaga an faɗi zunubi kuma an faɗi ne illa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu kamar karamin ne amma kuma sai manzo Allah ya fitar da shi daga cikin al'ummarsa yace wanda yayi wannan abun ba ya karbi shi misali abubuwa guda biyu cikin wannan hadisi man hamala alaina sila wanda ya dauko makami akan mu kaga kenan kashe mu zai da zai makami akan mu ashe zai makami akan mutum musulmi kai ne riyakin sa babban zunubi ne har ma manzo Allah ya ce farista minna bana tare da mu shi ma an ga abin da laifi kuma an fadi illa sannan kuma haka abin da ya fito a gishi na kasuwa man ghashana farista minna ko a kasuwa ko a cikin al'amarin al'umma ka rinka ha'intar al'ummar kana mata gishu ba ka tare da annabi shi ma an faɗi in an faɗi laifi nau'in laifi kuma an faɗi sakamakon abin da zai zama shi ne ba za ka zama tare da annabi ba a wata wato a filin tashin alkiyama ko kuma a lahira hankali ma za ka fice ne daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim ya rubuta da wannan hadisi haka nan kuma a wani hadisin an faɗi zunubi da wani suna shi ne an faɗe shi da sunan zalunci kamar yadda hadisin kudusi yake bayyanawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi cikin hadisi na cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تزالوا إمام مسلم يفتد والله حديث كتي أبوبينا أن حرب التا وتنا حرب تزالوشي أكينا ومثلا نتنيا مكوشي حرام أتكالو kada ku yi zalunci kashe ni ubangiji yake barawa kada ku yi ne kada ku yi zalunci anan an fito da lafazin wato zalunci shine zulubi to kuma yadda za a dan adam kace ya zama azzalimi yayi zalunci kuma zai koma gurin wanda ya haramta zalunci zalunci a cikin duniya za a yi sannan za ka kuma za ka koma gurin wanda ya haramta zalunci kuma yace na sanya shi haram kan wannan akwai wani wa'adi akwai wani abun tsoro ko da ba a gaya maka karshen me zai faru da kai ba amma dai tunda Allah ya ce ya haramta maka kanka to dan me kai za ka dauka maka kanka wannan su ma nau'o'i ne na zunubai kamar yadda muka faɗa a can baya to sai kuma abinda malamai suke cewa da ijtinabul ma'asi wasiyatun wato min rabbil alamin ne santar zunubi wata wasiya ne wanda ubangiji yake wannan shi kada ce muke akan cewa a gane zunubai nau'o'in su iri daban-daban ba dole sai mun faɗi dukkan su ba amma dai manya-manyan wasu abubuwa da suke faruwa mun faɗe su a ciki sai wasiyar da ubangiji yayi akan cewa a nisanci zunubi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fara a cikin suratul wato ali imran yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhabu bi harbin min Allah wa rasulih ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan Allah ya ga hankalin mutane shi ga malaman suka ce a ijtinabul ma'asi wasiyatun min rabbil alamin wato ne santar zunubai ma wasiya ce wacce ubangiji yake wa mutane ma'anar wasiya shine umurtan mutane ne da kada su aikata aikin da ya shafi zunubai ayatu farko ce ya koma su imani yace ku ji tsoron Allah kuma ku bar duk abin da ya rage a rayuwar ku na daga riba daga lokacin da Allah ya saukar da wannan aya yace a bar cin riba daga abin da ya rage a rayuwa idan fa wato idan kun kasance ku mu'mini ne in ba ku bari ba to shela Allah yana shelan ta muku an ta ayi shela ko yin kuwa za a iya cewa ko kamar Allah yana sanar da ku cewa akwai wani yaki tsakanin ku da Allah tsakanin ku da manzon Allah ba ka iyawa ta ina za ka fara da wani makamin za ka je da ya za ka fuskanci Allah da ya za ka fuskanci wani al'amari da aka ce ka sani kuma Allah da yake rahimun ne sai ce fa'in tumutum wa lakum ru'us amwali idan kun tuba kuka daina tunda ya ba ku wasiya ya ba ku umurni ya ga muku abin da zai faru ka ji tsoro ka daina to dukiyar ku ta kuce mu'mini dole ya tsare jarumi shi da zai ci gaba da yi ko kamar ina ganin dai an gane ko a duk wanda yake zai shiga wasu ai kamar jarumi amma kai tunda mu'mini ne zuciyarka tana da rauni dole ka yi kare kuma ka dawo kai su jibari su baka ne ko saboda kai kana jin ko ba za ka fito a wannan yakin ba amma akwai jarumai wadanda kiri-kiri kamar yadda aka ce wani wannan abin da ake Allah ya la'ana a kansa ya ce amma ku haifu samu kuɗi wato shi yana ganin kawai tunda ya samu kuɗi in ma la'ana sai dai kawai aje wannan akwai matsala to wannan zunubi Allah ya nuna cewa karshen sa yake ne tsakaninka da Allah tsakaninka da maza aya ta biyu da Allah yake jirgin ka duk mutane yake musu wasiya da zai na aikin zunubi shine aya da ta go wato cikin nan ba cikin suratul abadan wato suratul nisa wa man yahdi Allah wa rasuluhu wa yata'addu hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu adabun muhin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wanda duk ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah ya yi ta'adda kan dokokin Allah shi ne ya ketare su ya yi abin da ya ga dama ya wuce iyaka to babu shakka Allah zai shigar da shi wutar jahannama kuma zai dawwama a cikin ta. Wannan ma kaga mu'mini kamata ya ne sanci ne yana sanci zulbai. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana da azaba wacce take ta wulakanci za a wulakanta shi a cikin shiga wuta. Kana ya sake faɗi cikin suratul nisa har yanzu wato akan zunubi yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan laysa bi mafashin fa jazaohu jahannam. Duk wanda ga sakamakon da ake kawa tsoratar da kai ake kuma wasiya ake maka da kane sanci wadannan abubuwa saboda ka samu kasira a wato a gamu da Allah na bi lafiya. Ubangiji yace wanda ya kashe mu'mini da dangar sakamakon sa jahannam kuma yana da fushin Allah a kansa ko Allah ya fushi a kansa. Sannan Allah ya la'anci shi ne ya lissafta shi daga rahama. Sannan ya yi tanadi a gare shi ta azaba mai girma. Mai hankali dole ya nisanci wannan idan ya fahimci fadin Allah subhanahu wa ta'ala. A wani ɓangare da ya zo kan zina ya shigar da mutane ya musu wasiya a kan cewa ku kada su aikata aikin zunubi. Yana cewa wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Kada ku kusanci zina saboda zina alfasha ce. Fahish shi ne abin da yake iya bazuwa a lokaci ƙanƙani. Wato ta ɓangaren mutunci, ta ɓangaren nasara. Zina idan ka shiga guri tana yaɗuwa yanzu yanzu nan kuma tana ɓata komai da komai. Misali, duk wanda aka kama shi da zina to labarinsa zai yaɗu yanzu. Yanzu yanzu nan labarin zai bazu. Kuma idan ya bazu zai shafi ma'aikata. Zai shafi mahaifiyarsa, zai shafi ƙaninsa, zai shafi yayarsa, zai shafi ƙanuwarsa, zai shafi yayarsa, zai shafi dukkan ɓangarorin danginsa. Sannan in kuma ciki ya faru, to ka shigo da dangi wani dangin da bai halatta ba, don ka saba ma wani kaɗa yanzu ɗan da bai halatta ba, kuma ka saba ma ƙanin kaɗa ɗan da bai halatta ba, ka saba ma yar kaɗan da bai halatta ba, ka saba ma ƙanuwarka ɗan da bai halatta ba. Ka saba ma mahaifinka jika wanda bai halatta ba, ka saba ma mahaifiyarka jika wanda ba ka halatta ba, ka saba ma dukkan wasu ɓangarorin dangi ka shigo musu da wani abun da jinin da bai halatta ba. Saboda haka al'amarin zina yaɗuwarsa yana da murin gaske. Shi yasa Allah ya ce fahisha, sannan sai ya ce wasa'a sabila, ya faɗa maka illa hanyar ta yi muni. Kuma waye yake son ya samu ɗan da bai halatta ba, waye yake son a sama masa ƙani ko ɗa da bai halatta ba. Waɗannan illoli ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ishara zuwa gare su wanda idan an yi zunubi ga irin abubuwan da za su faru. Abu na biyar ko kuma aya ta biyar shi ne wanda ta zo cikin suratu Taha, wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ubangiji yake cewa duk wanda ya kawar da kai ya bijire ba ruwansa da wannan alƙur'ani, ba ruwansa da wannan shari'a, ba ruwansa da wannan addini, ya kawar da kai ne yana da rayuwar kunci. Rayuwar kunci ba wai ka samu kuɗi shi ne ka fita daga kunci ba, shi Allah yana iya ba ka kuɗi ya kunta ka maka. Ba abin da Allah baya yi hadari da kuɗin amma zuciyarka ba ta cikin walwala, kuma rayuwarka kullum a cikin damuwa take, kuma kullum baƙin ciki da takaici sai ya dame ka saboda ka bijire ga littafin Allah. Ga kuɗi ko duk da dai mutane suna kallon kuɗi kamar shi ne iyaka, musamman irin wannan ƙasar. Mutum ya yi kuɗi sai a ga kawai har ma cewa aiki ya haye, me ya haye. Daga an zarka da kuɗi ko sai a ce wai ka haye, ka haye zuwa ina? Zuwa ne. Wataƙila ma ba ka samu su ne ta hanyar da bai kamata ba. Tunda bai kamata ba ko kana da matsala. Shi yasa Ubangiji ya maka tabbaci fa inna lahu. Lallai a gare shi wannan mutumin yana da rayuwa ta kunci. Wannan matsala ce wanda Allah yake nusar da mutumin da zai bijire ya yi aikin sabo, to akwai kunci a tattare da shi. Sannan kuma ranar canjin alƙiyama za mu tashi shi makako. To yanzu ko a wannan duniyar da ka santa balle yanzu ka je lahira ba ko kake kuma makako ka tashi, wace irin tafiya za ta? Sannan kuma kana jin kira kusa da kai ana cewa ka zo ka taho kuma an tashi ka makako. Sannan yanzu haka kawai yanzu ka zo a unguwar nan zuwa kai ba ko ka zo nan yanzu an gama sallah kawai da ka fita sai ka daina gani, sai ina za ka fara zuwa gidan.
ai Allah zai yi wannan yawa kana fita daga masallaci sai ganin ka ya dauke to kuma in kai magana baka ji sautin kowa ba wata kila in an yi wasa gidan ku yau ba za ka kwana a ciki ba don kafin ka koma wani aiki ne to balle a ce la ilahi aka taro saboda zunubin can da kai ai wannan ya kisa mutane su gane su kuma ne sai zunubi dan haka zai tambaya ne ma sharkari a me yasa aka tada shi makawo bayan ya kasance yana gani lace a takka ayatun afanasita hayo musun zo ko tare da su kamar su kai abin da kaga dama shi da Allah ka zama makawo wata illa da Allah yake musan da mutane yana cewa wanda Allah wa rasula wanda ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah wa qad dalla dalalan mubin wannan ya kace tsaka wanda take mabayyana kuma bata ai ba a bace wacce ake ne son abu nan tare da cewa bata nauyi biyu ne idan ka bata bata ne ba za ta cutar da kai ba amma bata ta biyu idan ka bata ta za ta cutar da kai bata ya riga zai gari baka san hanyar garin ba kawai sai ka bata ana neman kai kudu sai kai arewa amma dai hankalin ka yana nan duk inda masallaci yake za ka yi sallah ai baka bata ba wajen hal amma dai ka bata a gari wannan bata ba za ta cutar da kai ba amma bata da ake magana ka bata bata mai nisa ita zai batar da yanzu ka kasa gane hanyar da za ka kauce wa Ubangiji saboda zunubanka sun yi yawa wata aya tana cewa ta karshe kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka muke yimkewa a bisa zukatan waɗanda suke masu shishigi da ƙetare iyaka da aikata aikin zunubi kaza na kalbi shi ne a rufin zuciya ba da rufin zuciya shi ne tarakumul zunubi adzambu ala dhab ka yi zunubi kan zunubi ka ƙara zunubi ka sake wani zunubi ya zama ɗabi'arka to sai a kewaye ka babu ƙofa ta shiga duk inda mai magana ya koro imani ba zai shiga saboda zunubin ya kewaya maka katanga babu ta inda za a yi nurul iman la yadkhulu fi qalbi hakkin imani ba zai taɓa shiga cikin zuciyarka ba so waɗannan ayoyi duka mun ambace su da hadisai nau'i ne amma sun zo da illoli wanda kuma illolin mummun musu babi ne na daban amma da waɗannan ayoyin da sun faɗi illolin wato zunubi da kuma zunuba yanzu abin da za mu ƙirga shi ne illar zunubi sannan mu zo kan mafita amma dai mun faɗi zunubi saboda tafsir din ya ambaci abubuwa guda uku akwai zunubi an gane akwai illa akwai mafita to mun faɗi zunubai yanzu cikin waɗannan ayoyin nau'i ne na zunubai waɗanda muka ambata wanda Allah ya ba su suna da kuma yadda manzo Allah ya ambaci wasu daga ciki suka zama to haka so daga cikin illa shi ne ana cewa innal masa'iba la taqaw illa bi iznillah duk musiba da ka sani a duniya ba ta sauka sai da izinin Allah wannan ko yazo a bisa nassin Qur'ani ma asara min musibatin illa bi iznillah ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون تو دون العذاب واتو عذاب الادنى سوره لام امبتا نا ابن دا زاسو هايفر دا ايلولي دان ادم زي سامو كانس cikin wani bala'i na rayuwa in cikin rayuwa in yana aikata aikin gulu musibu ba ta akuwa sai da izinin Allah kamar da alqur'ani ya fara cewa duk abin da kaga ya same ka na musiba bai samuwa illa bi izinin Allah sai da izinin Allah amma sai Allah ya ce wanda duk yake imani wannan ya shigar da zuciyar shi zuwa ga sabon nasara a wajen Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala baka ne da komai sai ce bisa zunuban da kuke yi a cikin suratul sajda yace bisa zunuban da kuke yi za mu dandana musu wani nau'i na azaba ta makusanciya al'adina ita ce duniya za mu dandana musu wata azaba mafi kusa tun daga nan duniya a rayuwar ka domin da ba shi ne tabbatar illa zunubi a rayuwar musu ne to da kuma kai azaba wadancin zunuban da muka ambata in dai ka samar da kanka cikin su kana aikata su to za mu dandana maka musiba amma musiba za mu maka mafi kusa ita ce a wannan duniyar sai ce duna azab al-akbar kuma bayan azaba mafi girma ita azaba mafi girma ita ce a lahira kuma Allah ya ce wannan azabar da za mu maka ta kusan muna maka ita ne la'allakum yarji'una ko cewa su za su bar zunubin su dawo gare mu su tuba an gare to shi yasa malami suka ce wa zurubu fiya sababu zunubi da ka sani zunubi da ake aikata a alwadi ne a shan giya ne a sata ne a kashe rayuka ne a annabimanci ne a gishu ne a kasuwanci riba ne wane ne duk wasu nau'in zunubai guda 70 da wani abu wanda musulunci a hada Imam Zahabi ya rubuta a kitabul kaba'ir a kai tare da wasu hadisai ba su inganta ba da yawa a ciki amma dai zunuban guda 70 suna da alaƙoƙi da alƙur'ani wanda kuma dukkan akwai nau'i da alƙawarin yin azaba akan wanda bai tubo ba yana yi su waɗannan idan an tafi lahira su ne azabar akbar azaba mafi girma da za a yi maka don tafi ta duniya komai na lahira ba ɗaya yake da duniya in ni'ima ce ka samu ba ɗaya take da duniya ba ita ce mafi girman ni'ima idan azaba ce ka samu a lahira to ita ce mafi girman azaba sama da ta duniya to sai suka ce shi zunubi a nan duniya sababin jihadin ni'a yana sabbaba wannan ɗaya daga cikin illar zunubi kenan yana sabbaba tafiyar da ni'ima ni'ima da ubangiji ya yi wa mutane idan zunubansu ya yi yawa to yana tafiyar musu da ni'ima yanzu misali halin da muke ciki a ƙasa shekarun baya can da aka yi yadda mutane suke rayuwa babu kuɗi a hannunsu irin yadda suke rayuwa a yanzu kuɗin da suke da shi a yanzu ya bi na waɗancan shekaru ni'imar kwanciyar hankali da ake da ita a wancan lokacin kuma ta milka ta yanzu da fannin mu fa za ka kama hanya ƙarfe kuɗi 'yan kasuwa duk sun rufe kasuwarsu mafi rinjaye kuma kana yawa za ka gabe su a kwararo wani an sa maka tuma ƙasa an sa shayi irin ketolcin da wane ne da sauransu duka ana sha zaman lafiya ka kwana ma ko mu gidan ka inda ku ba ta fara ba wanda zai fara dan lafiyar zai ce kawai ko mu gidan sa a cikin gori ya yi ta umma sai zai fara sannan ni'imar kwanciyar hankali da ni'imomi irin na abinci da jin daɗi da sauran wasu abubuwa da Allah ya yi wa mutane zunubai sun tafiyar da yawa daga cikin su don haka zunubi yana daga cikin illar da ya samu mana yana tafiyar da zunubai sannan hudurun nikah yana saukar da hukuma yana saukar da hukuma kan mutane wato sai ya zamanto kowa yana cikin damuwa kowa yana cikin ramuwar gayya ga ubangiji saboda ayi zunubi su wato mummunan abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai san sa a lokacin da kake su za a maka ramuwar gayya da abin da kake wahiyar shi zunubi din nan tuzir ni'matul hasila yana gusar da ni'imar kuma da za ta zo saboda haramun din da mutane suke aikatawa na zunubai ni'imar da Allah yake son ya saukar wa mutane wannan zunubin zai tare ta ba za ta kiso ba saboda ai hadisin manzo Allah ya ce innal abda shi bawa lalle bawa yana haramta wa kansa arzikin da Ubangiji ya halatta masa ta hanyar zunubansa zunubin ka shine zai iya haramta maka halaliyar da aka halatta maka mun ga wannan tun daga Yahudawa abin nan Bani Israil Ubangiji ya faɗa a cikin Alƙur'ani wa yuharrimu alaykum ba ya haramta musu wasu abubuwa da aka halatta su saboda wa bi zulmi min alladhina hadu harramna saboda zalunci da suke da zulmun da suka aikata muka haramta musu wasu abubuwa da yake abubuwa ne na jin daɗi amma muka haramta musu so ko a wannan al'ummar zulubi yana haramta maka abinda Allah ya halatta maka sannan da zunubi ne wa taqta'u ni'am ni'ima za ta gushe ta yanke wa mutane ko ta samu kudi ko ta hannu hanyar albarka ko ta wasu al'amura sai ya zo ya hana mutane sannan kuka ce shi zunubi wato al-zunub
yana janyewa sallabatul lil abin ni'a mai rakar da abin nan mai rakar da ni'ima ne a cikin mutane sannan kuma yana jawo bala'i da uquba sannan tunus anwa'an an min al-safa zunubi yana gadar da wasu nau'o'i na fasadi a bayan kaza yanzu misali ko ne ke kai ka sallake ai kai ƙarya zunubi amma matsalar da za a zo ana tambayar ka in dai Allah bai wanke ma zuciya da karɓar gaskiya ba to idan ba a yi sa'a ba wancan zunubin ƙaryar da kai zai halatto maka da wata ƙaryar ya ce ka ce an ce maka kai ne kai cewa a'a ba kai ba ne ya halatta maka yin wata ƙaryar haka nau'in zunubi yake da haka inda za ka yi zunubi tare Allah ya sauke sunan zuwa ana tambayar ka zaka ce a wata ƙaryar kake ƙara shi zunubi kullum in dai ba tuba za ka yi ba to zai buɗe maka ƙofar gadar maka da wasu nau'o'in zunubi na daban da haka har ka kai matakin da Allah zai yi rufi a kan zuciyar Allah ya sauke sanan zunubi yana saukar da alwa min ash-shuru wal fitan wal masa'ib zunubi yana jawo saukar da sharrance-sharrance a kan kaza ya jawo da nau'in fitintunu iri daban a bayan kaza ya jawo nau'in musifu nau'i daban-daban a cikin garuruwa shi ya sa ma aka ce al-zunubi huwa aslu bala duk wani bala'i da ka sani zunubi shi ne tushen kowane irin bala'i wa madaru shi ne kuma magangara ta dukkan wata taɗewa da ka sani zunubi shi ne maɓuɓɓuga wanda zai ɓuɓɓugo maka da dukkan wani taɗewa shi ne kuma manbaɗo na dukkan garabulla idan ana neman fushin Allah ya tsiro ya ɓuɓɓugo to mutane su aikata aikin zunubi wannan shi ne zai fito musu da dukkan wani abin da ka sani wanda zai tsiro musu ya rinka ɓuɓɓugo da bala'o'i iri daban-daban walaysa fi dunya wala fi akhirah sharrun wala da illa al-bala wato babu wani abu da ka sani a duniya na sharri babu wani sharri da ka sani a lahira face babu wani bala'i ko cututtuka wato face kawai zunubi ne sanadin sa Allah ya mutane yana kore su dan adam gini ne na Allah ba ka gina gida ko wani abu da kake ginawa sai dan kana so dan haka dan adam gini ne na Ubangiji wanda ya rusa shi ya rusa ginin Allah ne tabaraka wa ta'ala babu wadannan duka da ka sani wani sharri a duniya da wani sharri a lahira da wani bala'i da wata musifa da annoba da duk abin da ka sani illa wa sababu zunubi sababin ta kawai zunubi ne kamar yadda Ibn al-Qayyim ya ambata yace wa ma uzibat ummatun min al-umam illa bi dhunubiha babu wata al'umma da Allah ya azabtar da ita daga cikin al'ummomin da suka gabata face zunubi ne jawo mata shi yasa aya da muka gabatar da Allah ya tsaya kullum akhadna bi dhanbi wa minkum man arsalna alayhi alayhim hadiba wa minkum man akhadhat sayha wa minkum man khasafna bihi al-ard ومنكم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومجد يلا تشعر ذكا قوة ليدا كثن من كاما شيني دنو من ذنوب يصنع كما يدى يلا باشا الله يتبه يزال مشبا أولا تعالى تشعر ألا نلوك لك الأولين بمؤلكة نفرقوا إذا نفرقوا إذا أنباك لباري كيف نفرقوا بني عيقو نفرقوا أنباك لباري هذا كرول دعاك في مسلم تنزيل الظنوب sanadin abun shi ne zunubi shi ne dalili to sai Allah ya ce kuma sun manu tu bi ummul akhir na karshen ma za mu biyo su idan dai zunubi za a ci gaba to na karshen ma za mu rikkar da su a gidan wadancan da muka fara da farko kadalika naf'alu bil mujrimin ba sauran wani abu Allah ya gama da na farko da ma masu zuwa nan gaba sannan yace haka muke aikatawa da waɗanda suke wato musulmai na san babu da lokaci zan tsallaka wasu abubuwa saboda suna da yawa anwa'ul ma'ani da kamata ta yi magana a kansu ba tunda mun faɗi wato abubuwan yadda suke sai mu koma kai tsaye a tsara cututtuka wadda zunubi yake kawowa a cikin al'umma a kan zina manzon Allah ya yi hadisi yadda idan zina ta bayyana kuma har aka san ana yin ta ta bayyana kowa ma ya san ana yi yanzu ana yi ko ba yi to shi kenan mutane su jira in ji manzon Allah akwai cuta za ta bayyana wanda ba za su iya gane kanta ba na farkon su yi an tambayi za su ce ba su san wannan abun zina ta bayyana a yanzu ana yin ta wasu ma yin ta suke suna korawa a duniya fa sun yi ba su haƙura da sun yin ba sai su sa abin ɗaukan hoto ya ɗauki hotonsu kuma su tura a duniya mutum nawa za su yi shaida duk wanda ya kalla ai zai zama shaida a kan wannan ko kaga ƙarya ana rubuta ta mutum ya zauna a ɗakin sa ya yi rigingine ya ci kowa ya ci arzikin ubangiji ya cika cikin sa ya sha ruwa ya kwanta rigingine yana rubuta ƙarya ya sake ƙaryar daga ɗakin sa ta fito ta wuce gidansu ta wuce anguwarsu ta wuce ma lokacin su ta wuce sattin su ta wuce ma ƙasarsu ta shiga duniya gaba ɗaya kai kuma kana nan sai ka yi comment akan ƙaryarsa kai ma ka yi shirika a ciki kai ma mu shirki a kan ƙaryar ka take ɗora wani ku dubi yadda yau abubuwa suka zamanto shari'a ƙarya kawai ba a jin tsoro ba a jin kujin ubangiji sau da ga cikin inda ka zo ne